This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Zahir Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na rana yau Asabar 30 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga Zahir da kanin labaran duniya.
Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kashe wani Bafalastine da take zargin yana da hannu a harin da Hamas ta kai mata na ranar 7 ga watan Oktoba. Shugaban Ukraine ya ce shigar kasarsa cikin kungiyar tsaro ta NATO zai iya kawo ƙarshen zafaffen yanayin yakin da Rasha ke yi. ‘Yan tawaye mayakan Siriya sun kwace ikon akasarin birnin Aleppo, birni mafi girma a karon farko.
Kanin labarin kenan, a babu rahotanni kuma yayin da kudurin sabuwar dokar haraji a Najeriya ya kai karatu na biyu. Masu sharhi sun bayyana damuwa akan nakasan da wasu yankunan arewa za su iya fuskanta.
Sasussukan da suke da illa ga arewa suna da yawa. Misali, BAT ana nema a yi mata garan bawo yadda waɗansu jihohi kawai a kudancin ƙasar nan su ne za su yi moriya. Ba zai zama adalci ba kai kana sarrafar da abu, kana kawo shi Kano ko Katsina ko Sokoto ka saida, in an zo ribar harajin da aka samu a tattara a maida mu ɗan kudi.
Sannan yayin da ya rage ƙasa da kwanaki 10 a gudanar da babban zaben ƙasar Ghana, hukumomin tsaron ƙasar sun ce a shirye suke don tunkarar duk wata matsala da ka iya tasowa a lokutan zaben.
Kowane lokaci idanunmu buɗe yake yadda za a yi zaman lafiya a Ghana. To wuri kamar lokaci kamar haka, to dama ba wai kwana muke yi ba, amma to shi mu kara falkar da junanmu.
A yau Asabar, kamar yadda muka saba, Baba Yakubu Makeri na nan tafi da shirin A Dawo Lafiya. Kuma shirin na wannan mako zai dora ne akan tattaunawa da babban jami'in kula da ayyuka da na hukumar kiyaye haɗura a reshen arewa maso yammacin ƙasar Ghana, Muhammad Hashim Sidi Madani, akan matakan da hukumar ke ɗauka yayin da ake tunkarar bukin Kirismeti ga kuma babban zaben ƙasar na 7 ga watan Disamba, lokutan da ake samun yawan haɗura a Ghana. Sai kuma kaɗan daga ra'ayoyin da kuka aiko mana ta email. Amma tukunna, za mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kashe wani Bafalastine da take zargin yana da hannu a harin da Hamas ta kai mata na ranar 7 ga watan Oktoba. Sannan kuma tana gudanar da bincike kan ikirarin cewa mutumin ma'aikacin kungiyar agaji ne ta World Central Kitchen. Kamar yadda ma'aikatan lafiya suka shaida a kamfanin dillancin labaran Reuters cewa aƙalla Falastinawa 25 ne aka kashe a hare-haren da sojojin Isra'ila suka kai a zirin Gaza na yau Asabar, kuma akasarin waɗanda suka mutun a yankunan arewacin ƙasar ne. Hukumar tsaron farar hula ta Gaza ta kuma bayar da rahoton cewa an kashe ɗaya daga cikin jami'anta a hare-haren da aka kai a yankin Jabaliya da ke arewacin Gaza, inda adadin ma'aikatan tsaron da aka kashe tun daga ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023 ya kai 88. Kamfanin dillancin labaran Falastinawa Wafa ya bayar da rahoton cewa ma'aikata uku na cibiyar bayar da agaji mai zaman kanta da ke Amurka, World Central Kitchen, sun mutu a lokacin da aka kai harin kan wata motar farar hula a kan Yunis da ke kudancin Gaza. Ya zuwa yanzu dai cibiyar bayar da agajin bata ce komai akan lamarin ba. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce shigar ƙasarsa cikin kungiyar tsaro ta NATO zai iya kawo ƙarshen abin da ya bayyana a matsayin zafaffen yanayin yakin da Rasha ke yi. A wata hira da kamfanin dillancin labaran Sky News ya yi da shi a ranar 29 ga watan Nuwamba, Zelensky ya ce a shirye yake da yarjejeniyar tsagaita wuta idan yankunan Ukraine da ba a mamaye ba sun fada ƙarƙashin kariyar NATO. Russia ta mamaye yankin Crimea na Ukraine a shekarar 2014, ta kuma mamaye kashi 20 cikin 100 na yankin Ukraine tun lokacin da ta kaddamar da cikakken mamaya a watan Fabrairun shekarar 2022. Zelensky ya ce idan har muna son dakatar da zafaffen yakin da ake yi, muna buƙatar mu mamaye yankin Ukraine da ke ƙarƙashin ikonmu ta hanyar diplomasiya. Wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da zababban shugaban Amurka Donald Trump ya soki biliyoyin dalolin da Amurka ke bawa Ukraine tun bayan da Russia ta fara yaƙi a yankin. 'Yan tawayen mayakan Siriya sun kwace ikon akasarin birnin Aleppo, birni mafi girma a Siriya a karon farko tun shekarar 2016, kamar yadda wani mai sa ido kan yankin Siriya ya bayyana a yau Asabar. Yayin da ake ci gaba da gwabza fada da dakarun gwamnati da jiragen yakin Rasha suka kaddamar da hare-hare a wasu sassan birnin. Ƙungiyar da ke sa ido kan kare haƙƙin bil'adama a Siriya, wadda ke da masu bincike a duk faɗin ƙasar da yaƙi ya daidaita, ta ce ƙungiyar ƙawancen mayakan jihadi Hayat Tahrir al-Sham da ke ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar Al-Qa'ida a reshen Siriya sun kwace ikon galibin birnin da cibiyoyin gwamnati da kuma gidajen yari. Gwamnan Aleppo da shugabannin 'yan sanda da na jami'an tsaro sun janye daga tsakiyar birnin, a cewar masu sa ido. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayar da rahoton cewa majiyar sojan kasar ta ce mahukuntan kasar Siriya sun rufe filin tashi da saukar jiragen sama na Aleppo da ma dukkan hanyoyin shiga birnin a yau Asabar.
To, kafin Zarata ta dawo ta karanto mana kashin labaran na biyu, za mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Masu sharhi na nuna fargabar illar da amincewa da sabon kudirin dokar haraji da shugaba Tinubu ya tura wa majalisar dokoki. Tuni dai kudirin ya kai matakin karatu na biyu a gaban majalisar dattawa, da hakan ke nuna yiwuwar amincewa da shi. Wakilin muryar Amurka a Abuja Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kudirin mai sassa hudu ya hada da rabon kudin harajin da ake tarawa ga jihohi bisa yanda ake samun kaso daga jihohin. Tsohon dan majalisar dattawa Ahmad Babbakaita ya ce akwai sassa masu ma'ana a kudirin, amma yankin arewa ka iya samun kalubale.
Sassukan da suke da illa ga arewa suna da yawa. Misali, BAT ana nema a yi mata garan bawul yadda waɗansu jihohi kawai a kudancin ƙasar nan su ne za su yi moriya. Ba zai zama adalci ba kai kana sarrafar da abu, kana kawo shi Kano ko Katsina ko Sokoto ka saida, in an zo ribar harajin da aka samu a tattara a maida ma 'yan kudu. Wannan ba adalci ba ne ba.
Dan jam'iyyar APC Garba Koma Gona na daga masu matukar hamayya da kudirin, ta nuna matukar 'yan majalisa suka bari ya tsallake APC ka iya samun matsala a zaben 2027.
Bayi da wani alfanu turkusar da arewacin Najeriya da gangan, kuma abun da yake ba mu takaici yan arewa da suka hada kai da fata sai an yi wannan abu. In ka ji biyu din mutane yanzu daga Alhamis nan zuwa Juma'a a arewacin Najeriya gabaki daya, wannan abun ya jima na tallafin mai zafi da kona mutane zuciya. To, za zo ne can jam'iyyar a gagarin ta ba. Laifin da PDP ta yi lokacin Jonathan bai kama kafan farcen wannan ba. Amma in sun manta ya aka yi can jam'iyyar PDP?
APC za ta iya samun matsala don wannan zaɓe mai zuwa kenan?
APC idan ta tafi da wannan kudirin ma babu ita a arewacin Najeriya. A arewaci dai mai hankali babu ita a arewacin Najeriya.
Masanin tattalin arziki a Abuja Yushewu Aliyu ya ce ba mamaki in jama'a suka nuna damuwa don rashin ganin tasirin wasu kudurori a ƙasa.
Tattalin arzikin jihohi waɗanda suka fi masana'antu da tattara haraji suna ganin akwai ci ma zaune, saboda haka suke son a sa hannu a wannan haraji, saboda harajin da ake tattarawa a inda masana'antu da wutar lantarki ta fi aiki su tattara waɗannan kuɗaɗe, kaga kenan cewa haɗaka da ake da shi a matsayin Najeriya wajen harhaɗa kuɗaɗen haraji da rarraba su zai sha bamban, wanda kuma zai cuci jihohi waɗanda ba su da ƙarfin tattalin arziki da masana'antu.
Mai ba shugaba Tinubu shawara kan siyasa Ibrahim Kabir Masari ya nana ta cewa gwamnatin Tinubu ba ta da wata bahaguwar manufa ga yankin arewa.
Bayani minista na tsare-tsaren kasafin kuɗi, wanda duk naira da za a kashe a Najeriya sai ya shine zai rubuta ta, yace ga yanda za a yi da ita. Tsohon gwamnan jihar Kebbi dukkan abubuwan da kake nema dai ne ina gani mutumin nan ya yi mana. So ya ba mu shugaban majalisar tarayya, sannan mataimakin shugaban majalisar dattawa. So me kuma ake so a yi mana illa banda mu maida al'amuranmu ga Allah, mai ta addu'a mu gyara tsakaninmu da Allah, mu rabu da ƴan taɓare.
Majalisar dokokin ta goma na samun suka zama mafi miƙa wuya ga sashen zartarwa ba tare da cizawa da hurawa ba. Nasura da Mail Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To gaida na El Hikaya da wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, sannan ana iya bibiyar mu ta adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma ta shafukanmu na sada zumunta na Facebook, X, wato Twitter a da, da kuma Instagram. Ga Zahara da sauran labaran duniya.
A yau ne kasar Georgia ta ce an kama mutane 700 a zanga-zangar da aka yi ta kwanaki biyu sakamakon matakin da gwamnatin kasar ta dauka na jinkirta tattaunawar shiga kungiyar tarayyar Turai sakamakon rikicin da biyo bayan zaben kasar. Al'ummar yankin da ke tekun Bahar al-Aswad na fama da tashe-tashen hankula tun bayan da jam'iyya mai mulki ta Georgian Dream ta yi ikirarin samun nasara a zaben 'yan majalisar dokokin da aka gudanar a ranar 26 ga watan Oktoba da ya gabata, wanda 'yan adawar suka ce an tafka maguɗi. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta ce an tsare mutane 700 saboda talutar zuma da rashin bin doka da oda. Sanarwar ta ce masu zanga-zangar sun yi ta jefa abubuwa daban-daban da suka hada da duwatsu da kwalabe da kayayyakin karafa ga jami'an tsaro a cikin dare, kuma ma'aikatan ma'aikatar harkokin cikin gida 10 ne suka jikkata. Zanga-zangar ta biyo bayan sanarwar da Prime Minister Irakli Kobahiski ya yi a ranar Alhamis din da ta gabata, wadda ta ce Georgia ba za ta buɗe tattaunawar shiga tarayyar Turai ba har sai shekarar 2028, wanda ya haifar da martani mai zafi daga 'yan adawa da zanga-zangar ta kwanaki biyu. Al'ummar kasar Iceland za su zaɓi sabuwar majalisar dokokin kasar a yau bayan da aka samu saɓani kan batun shige da fice da manufofin makamashi da kuma tattalin arziki, wanda ya tilasta Prime Minister janyewa daga gwamnatin haɗin gwiwa. Wannan shine babban zaɓi a Iceland tun bayan matsalar kuɗi ta shekarar 2008 da ya lalata tattalin arzikin tsibirin arewacin Atlantika ya kuma haifar da sabon yanayi na rashin zaman lafiya. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuni da cewa ƙasar na iya sake faɗawa cikin wani rikici tare da samun goyon bayan jam'iyyu uku masu mulki. Prime Minister wanda aka nada shi a watan Afrilu bayan murabus din magabacinsa ya kokarta wajen hada kawance da jam'iyyar sa ta 'yancin kai tare da jam'iyyar Progressive Party da kuma jam'iyyar Left Green Movement.
Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda zai kai mu kasar Ghana. Yayin da ya rage kasa da kwanaki 10 a gudanar da babban zaben kasar Ghana na 7 ga watan Disamba, hukumomin tsaro sun tabbatarwa 'yan kasar cewa sun shirya tsaf don tabbatar da cewa an yi zaɓe lami lafiya. Daga sararin samaniya zuwa kan tituna ana ɗaukar duk matakan da suka dace don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Hawwa Abdulkarim ta aiko mana.
A sansanin sojan sama na Ghana, jami'an tsaro sun kare kai ne wajen atisayi na shiri tare da tabbatar da cewa suna cikin shiri ko ta kwana. Hukumar ta bayyana cewa za ta gudanar da sintiri a sansanin samaniya don samar da taimakon gaggawa a duk inda ake bukata yayin zaɓe. Flight Lieutenant Musharuddin Sadiq Maiga, ɗaya daga cikin limaman sojan sama, ya ce:
"So dai kamar yadda kuka sani, kowane lokaci a shirye muke, a masoliyanmu ne mu ganin cewa garin namu, ƙasar zama
zaman lafiya. Kowane lokaci idanunmu buɗe yake yadda za a yi a yi zaman lafiya a Ghana. To wuri kamar lokaci kamar haka to dama ba wai kwana muke yi ba, amma to shi mu kara falkar da junanmu kuma muna ƙara duban cewa ne zaman lafiya. Sai wannan tabbas ne muna ciki kuma labari na tafiya inda ya kamata insha Allah.
Daga headquarter ƴan sandan Ghana ta sanar da cewa ta kara kaimi wajen shirye-shirye na tsaro. Rundunar ta ce za ta tura jami'an tsaro zuwa dukkanin yankunan ƙasa domin kula da doka da oda. Ɗaya daga cikin mai magana da yawun ƴan sandan ta ce babban spokesman na ƴan sanda ya yi kira ga al'ummar Ghana da su kasance masu bin doka tare da haɗin kai da jami'an tsaro domin tabbatar da kwanciyar hankali.
As part of the briefing, we touched on our deployment plans.
Daga cikin bayanai, mun yi magana kan shirye-shirye da muke yi na tura jami'an tsaro a wuraren zaɓe daban-daban. Abu mafi muhimmanci da Spector General na ƴan sanda ya jaddada shi ne, wanda ni kuma nake so in maimaita, shi ne tabbatarwa ga al'ummar wannan kasancewa kwamitin tsaro na zaɓen ƙasa sun shirya don tabbatar da doka da oda. Duk wani ɗan ƙasar Ghana na iya fita cikin kwanciyar hankali don yin amfani da haƙƙinsa na zaɓe. Spector General ya kuma aika da gargaɗi ga duk wanda ke da niyyar aikata duk wani nau'i na tashin hankali cewa jami'anmu sun shirya sab don fuskantar duk wata matsalar da za ta taso. Duk da waɗannan tabbacin, jama'a na cikin fargaba kan yiwuwar tashin hankula da ake ganin a matsayin wuraren tashin hankali a baya.
Alhaji Faisal Mustapha Dodo, gaskiya an shirya, muka shiga cikin gari, kana ga akwai abin da ake cewa election fever ya shiga ko'ina, kowa dai na buzuncin siyasa. Inda muke a baya muna ga akwai barazana tashin hankali, saboda me? In ka duba shugaban jam'iyyar NDC shine shugaban former shugaban kasan John Dramani Mahama ya nuna cewa shekaran gaba dai je kotu ba.
Sunana Abbas Ayub Babaguni, tani da dama na fargaba duba da yanda ita jam'iyyar MPP take so ta yi ta zarce cewa za a break 8 bangaren ta ne suna cikin wato rashin natsuwa sai da an yi zaben da an kare.
A nasu bangaren kuwa shugaban kasar Ghana Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo ya jaddada cewa za a gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. Yayin da yake jawabi ga 'yan ƙasa, ya ce gwamnati tana yin duk mai yiwuwa don tabbatar da tsaro ga al'umma da kuma tabbatar da cewa zaɓen ya zama abin alfahari ga Ghana.
Ghana will once again demonstrate a democratic maturity through the conduct of free and fair elections.
Ghana za ta sake nuna sanin darajar demokradiyyarta ta hanyar gudanar da zaɓe ta 'yanci da gaskiya. Ina so in tabbatar wa dukkanin 'yan Ghana cewa demokradiyyarmu za ta ci gaba da kasancewa mafi ƙarfi, kuma ba za a taɓa samun tangarɗa ba. Yayin da nake shirin sauka daga ofis, zan iya kokari na girmama wannan demokradiyyar don ceto Ghana da makomar Ghana ga al'ummar da za ta zo nan gaba. Daga sojin sama, 'yan sanda zuwa ofishin shugaban ƙasa, hukumomin Ghana suna nuna jajircewarsu wajen ganin an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali. Hawawu Abdulkarim Yunkwaniya, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Hawawu da wannan rahoto, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington dake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai ci gaba da kawo muku tattaunawa ne da babban jami'in kula da ayyuka a hukumar kiyaye hatsari ta kasar Ghana reshen yankin arewa maso yammacin kasar, Muhammad Hashim Sidi Madani, akan matakin da hukumar kiyaye hatsarin ke ɗauka yayin da ake shiga watan Kirismeti da kuma babban zaɓen kasar ranar 7 ga watan Disamba, lokutan da ake yawan samun hatsari a kasar Ghana. A makon da ya gabata, bakun namu ya kai inda yake mana bayani akan tarukan da suke shirya wa direbobi a tashoshinsu domin wayar da kansu. Ga dai bayanin nashi.
Wayannan taron da muke yi mafi yawanci muna kiran 'yan jarida. Idan mun gama taron suna interview fanninmu, sannan su yi ma wayan da kuma aka gayyace su interview. Idan ka ji jawabin da suke bayarwa, kana ganin cewa suna murna, suna farin ciki da wannan kiran da muka musu. Kuma idan mun je muna nuna musu ababen da ke faruwa kan hanya, muna da fatoci ne na hasari, muna nuna musu domin su gani ya kara tsoron tasu. Idan suna cikin mota, driver na abin da bai kamata ba, su yi korafi. Domin biyan da kai nan, kana biya ne driver ya fidda kai inda kake, ya ce kai inda za ka lafiya. Ba kana biyan shi ne ya ji halakar da kai ba. Sai sa idan ka gan yana wani abu wanda ya take doka ko bai kasance bai kamata ya yi ba, ya kamata kai ma ka yi korafi. Domin idan ka yi shirin tafi, idan lore ya hafka ma asali, kai ne wanda za ka rasa ranka. Sai sa suna karba, suna karba yanga ya kamata, suna karban da siyan kwarai da gaske.
To an sha ganin kuna irin wannan gangami a kowace shekara, musamman an kai wannan lokaci da ake shiga ana tunkaro watan Kirsimeti, kuma ga ma shekarar zabe kuma duka za su zo lokaci guda, amma ana yau ana samun yawan hatsira. To shin wannan gangami na bana zai bambanta da abin da aka saba gani a baya, ko gangami ku kare amma duk da shi direbobi ba su abin da ya kamata?
Nasiha dai yanda muka fadi, muna nasiha mu, muna iya gurgudun mu idan mun sanar jama'a suna karba. To amma yanda ababa ke kasancewa yau da kullum, gaskiya abu ne wanda mu da kanmu yana damun mu, kasa da kanta tana bakin ciki idan hasari ya faru. Domin za ka gani kana kanka kana mamaki wani abu ne ke faruwa, me yasa ababa ke faruwa haka? Ganganci ne a wurin mai tuki, ko kuwa ganganci ne wurin fasinja? Wannan Allah shi ne masani. Kayi da siya mai shi na karba eh da amnu biyu, amma idan ya fita sai ka gan wani bi abin da za ka ji ma ya fi wanda ka ji shi a bara. Sai sa mu dai ba mu yanke kauna, kuma ba mu bari yan mu ta yi sanyi. Gargadi dai kowane lokaci mutum yana bukatar a ilmantar da shi, yana bukatar gargadi. Namu muna yi, kuma muna kara rokan yan sanda su ma su kara taimaka mana, domin su ne waɗanda suke ganin cewa an yi aiki da doka. Su ne waɗanda suke ganin cewa an yi aiki da doka. Idan ka gan direba ka hango shi yana duban da ya ketare iyaka, kamata ne ka rike shi, domin gudun nan da yake yi zai iya halakar da wani wanda shi bai san ci ba, bai san sha ba. Idan ya fail break, za ka ga ya je ya hafka ma wani, wani ma yana shiga ba gida ne gaba daya, wani kuma ya shiga ba shop wanda yana kusa da hanya. Sai sa to da yawa ne muna ganin ganganci ne a wurin masu tuki. Domin yanzu haka wannan lokacin da muke kwarara, ka ga me shi ya fito hanya ya zo, ya zo da akwai gajiya tare da motar da kanta tana bukatar hutu. Domin ka fito da ita wuri mai nisa, ya kamata ka bata lokaci ta huta. Amma domin ya zo ya iske jama'a a tasha, sai ya ce ya kamata ya juya ya koma. Sai sa muna kara ilmantar da juna, muna kara ilmantar da manya na tashoshi. Idan ka san tashanka yana zuwa wuri mai nisa ne, ka tabbatar cewa ba su nan da zai tashi, direba biyu ke. Idan wannan ya yi tuki awa fudu awa biyar, ya sauka ya zamna gefe ya ba tuwon shi hanya, shi ma ya ci gaba. Kuma ka je aka an samu kwanciyar hankali, babu wani matsala. Amma idan mota ya zo ya iske jama'a, sai ka gan kuma domin jama'a na nan ba motoci, yana kuma sauri, yana gaggawa ya kuma doki jama'a nan ya koma da su inda ya fito. Sai ka gan an je an hafka tasai. To da yawa yana fitowa ga buri, domin mu idan mun kasa hasari gaba da yanka a kan yi masa kaso dari cisi'in da biyar, yana fitowa ga mutane ne. Biyar nan, sauran biyar nan yana fitowa ga hanya da motar dan kanta, amma cisi'in da biyar gaba da yanka yana fitowa ga mutane ne. Kuma ma wannan biyar da ya sauran ma mutum ma kana da kuma rabo a ciki. Domin motar ka kasan kukanta, idan ka tashi da mota yau ka san kaman kukanta ya sake yanda ka tashi da ita jiya, ba haka bane yau, ka san kaman matsala na tare da mota. Sai sa idan ka kyale ka tashi kai taurin kai ka wuce da mota, mota ya halaka ba motan bane, kai ka halaka da mutane. Domin motan ya nuna maka cewa ban jin dadi ko wannan da matsala, sai ka ce a'a to na tashi. hanya kuma muna kukan hanya. Idan an gyara hanya, lokacin muke kare ji kaman asari na yawa. An gyara muna hanya, lokacin muke kare ji asari na yawa a cikin karka. To yaya za mu yi? Shin mu bar hanyar ba ke ko dai mu gyara? Domin idan an gyara hanya, sai driver ya ce, ai hanya na kwance, mu tada. Amma idan hanya baka da kyau yana tafiya yana sannu a hankali ne sannu a hankali har mota ya fita to yanzu wake da halaki mu da mutane sai sa ya kamata mu mai da hankali a cikin aikin da muke ka ce zaka yi aikin tuki kuma baka ka tashi da motar ka kaman jihar Ashanti ka je arewacin Ghana alhalin ba kowa a cikin mota ta bai
haka
sai an cika tukun mota ta tashi sai sa aikin mutane kake yi aikin mutane da kake yi da ka bari hankalin ka kuma ya fita ko ya komo kan mutane idan hankalin ka na kan mutane kowane lokaci ka yi abin da ya kamata domin ka je da su lafiya ka komo da su lafiya.
Tun wadalla a nan ne muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin shi bakon namu Muhammad Hashim Sidi Madani jami'in kula da ayyuka a hukumar kiyaye hatsarra ta kasar Ghana reshen yankin arewa maso yammacin kasar da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yaku Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Tun gaida na gwamma. Yanzu kuma lokaci ne da zamu karanto kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta email. To zamu fara da sakon Rabiu Nuhu na Bubuka yace muna jajanta ma yan uwa da iyalan mutanen da iftila'in hatsarin kwale-kwale ya ritsa da su a jihar Niger. Da fatan Allah ya ji kan musulmi ya kiyaye gaba. Shi kuma haddabi mai kwamfuta mai yama mayama a jihar Kebbi Najeriya yace matakin da kasar Chad ta dauka na janye yarjejeniyar tsaro da kasar Faransa tabbas hakan shine mafi alkhairi duba da yadda suke son ganin kasashen Afirka sun koma bayi. Allah dai ya kara shiga tsakanin mu da su amin. Wannan sako kuma yace muna marhaban da hada hannu da gwamnatin Niger ta yi da wani kwararren kamfanin sarrafa kayan amfanin gona da ke Chengdu a lardin Shingwa a kasar China ganin cewa mataki ne da zai taimaka wajen haɓaka sha'anin noma da kuma rage asarar da ke biyo bayan girbin amfanin gona. Da fatar Allah ya sa a cimma nasara. Sako daga Sani mai lange-lange Yalwa ya wuri. Shi kuma Shehu Adamu Rijau ya ce zuwa dai ya fi sako gwamna Umar Bago a Rijau daya ga watan Disamba tabbas masu cewa an yi alhali ba a yi ba ido zai raina fata a wannan rana domin gwamna zai zo ya gani da idan shi. Allah dai ya kai mu lafiya. To wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kashe wani Bafalastine da take zargin yana da hannu a harin da Hamas ta kai mata na ranar 7 ga watan Oktoba. Sannan kuma tana gudanar da bincike kan ikirarin cewa mutumin ma'aikacin kungiyar agaji ne ta World Central Kitchen. Hukumar tsaron farar hula ta Gaza ta kuma bayar da rahoton cewa an kashe ɗaya daga cikin jami'anta a hare-haren da aka kai a yankin Jabaliya da ke arewacin Gaza. Kamfanin dillancin labaran Falastinawa Wafa ya bayar da rahoton cewa ma'aikata uku na cibiyar bayar da agaji mai zaman kanta da ke Amurka World Central Kitchen sun mutu a lokacin da aka kai harin kan wata motar farar hula a Khan Yunis da ke kudancin Gaza. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce shigar kasarsa cikin kungiyar tsaro ta NATO zai iya kawo ƙarshen abin da ya bayyana a matsayin zafaffen yanayin yakin da Rasha ke yi. A wata hira da kamfanin dillancin labaran Sky News ya yi da shi a ranar 29 ga watan Nuwamba, Zelensky ya ce a shirye yake da yarjejeniyar tsagaita wuta idan yankunan Ukraine da ba a mamaye ba sun fada ƙarƙashin kariyar NATO. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da zababban shugaban Amurka Donald Trump ya soki biliyoyin dalolin da Amurka ke bawa Ukraine tun bayan da Russia ta fara yaki a yankin. 'Yan tawayen mayakan Siriya sun kwace ikon akasarin birnin Aleppo, birni mafi girma a Siriya a karon farko tun shekarar 2016, kamar yadda wani mai sa ido kan yankin Siriya ya bayyana a yau Asabar.
To masu sauraro da takaitattun labarin za mu sallama da ku a cikin shirin na wannan lokaci. Sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chad wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana a jimu da shirinmu na dare. Yanzu a madadin Zahra Aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona Wamai nan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan lokaci Mr. Alfred Santos. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'assalam.